Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumel ne tare da babban hukumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗan bindiga daga kasar Mali sun kai hari tare da kashe mutum 54 a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji kamfanin mai na NNPC ya ce nan da watanni 18 za a fara samun tataccen mai a Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. A yau Litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar 'yan tawayen Houthi ta Yemen a yakin da kasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. Kana da amincewa da bude wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar Saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan kasar Larabawa da ta fi talauci. Matakin na Saudi Arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ƙara ƙaimi a hare-hare da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na Saudi Arabia, lamarin da ke barazana haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus. Haka zalika matakin na Saudiya na zuwa ne a daidai lokacin da take ƙoƙarin kyautata mutuncinta a wurin shugaban Amurka Joe Biden. Saudi Arabia ta shiga yakin da ya janyo mata sukan lamiri daga kasashen duniya game da farmaki da take kai ta sama a kan fararen hula da kuma haramta shiga wurare a kasar da take gab da fadawa cikin yunwa. Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaki da coronavirus, a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawar gani wurin kirkiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa, kana yana da inganci sosai, wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a Burtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. Kamfanin AstraZeneca ya faɗa a wata sanarwa cewa rashin illa da kuma ingancin rigakafin ya ta'allaka ne akan mutane 32,449 da aka gwada maganin a kansa Amurka. Ingancinsa ya tabbata a kan kowace ƙabila da rukunin shekaru. Babban misali dai shi ne an gano rigakafin na da inganci ta kashi 80% a kan masu shekaru 65 zuwa sama, a cewar sanarwar. A hali da ake ce kuma Guy Brice Perfect Kolelas, babban ɗan takarar 'yan adawa a zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Congo, ya mutu sanadiyyar coronavirus. Mai magana da yawun kwamitin yaƙin neman zaben Kolela, wanda ya shekaru 61 a duniya, ya faɗa a jiya Lahadi cewa an ɗauki marigayin daga birnin Brazzaville zuwa ƙasar Faransa domin yi masa jinya. Ciwon Kolelas ya yi tsanani ta yadda ma ya kasa kasancewa wurin gangamin ƙarshe na jam'iyyarsa a ranar Juma'a, wuni biyu kafin zaɓe. An nuno shi a hoton bidiyo a kan gadon asibiti a ranar Asabar yana saye da abin bada numfashi, lamarin da ke tabbatar da yana gwagwarmaya da lafiyarsa. Amma ya yi kira ga magoya bayansa da su tashi haikansu yi zaɓe domin kawo sauyi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, masu zanga-zangar kin jinin juyin mulki a faɗin Myanmar sun bijirewa hukuncin gwamnatin soji, suka ci gaba da zanga-zangar duk da cin zarafi da gwamnati ke yi da kuma munanan matakai masu haɗari da take daɗa ɗauka. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi tattaki a babbar hanyar Mandale kafin sanyin safiyar yau, wanda galibinsu likitoci ne da ma'aikatan NICE da ɗalibai da kuma wasu ma'aikatan kiwon lafiya sanye da fararen kayan aiki suna maimaita irin zanga-zangar da aka gudanar a daren da ya gabata. Wasu masu motoci a Yangon, babban birnin kasuwancin kasar, sun yi ta bushe-bushe a wani matakin amsa kira ga shiga tattakin da aka yi a shafukan sada zumunta, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun lokacin da sojojin kasar suka daure shugaba Aung San Suu Kyi da wasu jigajigan gwamnatin farar hula da aka zaɓe su bisa tafarkin demokradiyya a ranar 1 ga watan Fabrairu. An kashe akalla mutum 3 a jiya Lahadi a wani tashin hankali da ya barke tsakanin 'yan sanda da fararen hula. A ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke cewa manufofin tarukan ne ƙarfafa dangantaka da ƙawayen Amurka na ƙungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu. An shirya Blinken zai halarci taron ministocin harkokin waje na NATO a gobe Talata da kuma ranar Laraba, kana zai tattauna da babban sakatarin kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg. Wannan wata dama ce ga sakatarin da kuma ministocin su tattauna akan shirin NATO na shekarar 2030, inji mataimakin sakatare mai riko Philip Reka a hukumar harkokin Turai da kasashen yankin Eurasia yayin tattaunawa da manema labarai kafin isowar Blinken. Shawarwari da aka yanke karkashin shirin na shekarar 2030 na tabbatar da kawance, akwai batun damuwa game da China da Rasha da kuma canjin yanayi da kutsen yanar gizo da manyan barazana da kuma yaƙi da ta'addanci da tsaron makamai da kuma annobar da ake fama da ita a yanzu, sai kuma wasu kalubaloli da ke fuskantar mu baki daya, in ji shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, wasu 'yan bindiga da ake kyautu zaton sun fito ne daga Mali. Sun kai hari tare da kashe mutane 54 a garuruwa biyu da ke gundumar Tilliya a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar. Wakilin Haruna Mbako ya haɗo mana da wannan rahoton.
Yanzu haka ana cikin zullumi da juyayi mai tsananin gaske a cikin jihar Tawa da ma dukkan dokacin kasar jamhuriyar Nijar, inda waɗansu mutane akan babura da suka tsallako daga kasar Mali suka abka waɗansu garuruwa guda biyu a cikin gundumar Tilliya da ke arewacin jihar ta Tawa da ma ke cikin dokar ta ɓaci a iyaka da kasar Mali, inda mutane kusan 54 suka hallaka. Duk da yake a hukumar ce ana jiran gwamnatin kasar ta yi bayani game da lamarin hasalima da yawan mutanen da ta kididdige da suka rasu. Sidi Muhammad, wani dan jarida ne da ke wannan yankin, ya yi mini karin bayani game da yadda lamarin ya faru.
Gari ne aka yi atake Dalzit da Tambokorat, mutum da wanda sun kaba da rai wannan sun kai 54.
Mutum 54,
babu mata ciki, babu yara ciki, maza kai 54.
To waɗanda suka kai musu hari daga ina ne suka bullo?
Daga Mali jihadist ne.
To sun zo bisan motuna ne ko cikin motoci sun ka zo?
Bisan motuna sun ka zo.
Bisan motuna. Zuwa karhe nawa ne abin ya wakana?
Wajen karhe biyu ya.
Wajen karhe biyu na rana. To lokacin da suka kai ma garuruwan nan hari, babu yalla jami'an tsaro kusa ga garuruwan nan?
Sun san sun yi, babu komai ta amsuka wannan harkan nasu.
To ba su kama kowa suka tai da shi ba bayan sun yi wannan halbalibe?
Sun ka kashe mutum 54 wannan sun tafi da kayansu sun kai da bisashensu, ba su bar musu komai ba.
Sun tai da kayan mutanen garin kasa.
Tuni dai bataliyar askarawan kasar na jamhuriyar Nijar ta isa a wannan garuruwan, ko da yake yunkurinmu na samun magajin garin Tilliya da shugaban wannan gundumar ya haɗu da cikas. Na tambayi Sidi Muhammad, ɗan jarida da ke wannan yankin, kowane hali ne jama'ar waɗannan garuruwan suke ciki a halin yanzu?
Sun zaman Tilliya da sun tafi can kilometer da lardar.
Sun tafi can garuruwan yanzu haka?
Da kansa da talatar.
To wannan ana iya cewa kididdiga da aka kai ce ta bada lissahin wannan lissahi, ko kuma mutanen garin ne suka bada bayanin cewa ga irin yawan mutanen da suka mutu?
Mutane wanda suka zo da farin gwamnati ba ta bada ba har yanzu. Kuma larabai ta tafi kenan.
Sojoji sun samu sun isa wannan wurin? To ana iya cewa garin mutane sun wace, ko har yanzu akwai sauran mutane a nan cikin garin?
Kuma ko zai tare duk da su tsoro na da mutum 54 sun ka mutu, ka san dai babu mai zama kowa ya gudu ya.
Wannan lamarin na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin hakan ta faru a yankin Bani Bangu a cikin jihar Talabiri, abinda ke sawar 'yan kasar cewa gwamnati ya kamata ta ƙara azama akan iyakokin kasar da Mali, ganin cewa ana toshe wani bangare ne kuma ruwa na kulla wani sashen. Haruna Mamman, Bakon birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mambako. To daga Nijar, idan muka tsallaka Najeriya, kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ta bakin babban manajansa Meli Kyari ya ce nan da watanni 18 Najeriya za ta fara samun tataccen mai a cikin gida ta matatar man fatakwal da za a gyara dala biliyan 1.5. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurraouf ta aika mana da wannan rahoton.
A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da cece kuce akan dala biliyan 1.5 da gwamnatin tarayyar kasar ta amince da su a yi gagarumin gyaran matatar man kasar da ke Fatakwal. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Malam Mele Kyari ya yi karin haske kan lamarin.
Nan zuwa wata 18 fannin nan wasu fannin za ta fara aiki, za a fara ganin man fetur na fitowa, ana saidawa a kasuwa, mutane suna gari suna cin riba wannan aikin da ake kuma a ci gaba da wannan aiki domin mu yarda cewa an yi shekara da shekaru ba ai wata da wannan aikin ta hanyar kwarai ba. Sa aka gai wani lalacin da dole sai ya dauki wannan shekara hudu a kammala shi gaba kida. Abin da ya faru shine an dibi labaran da ake tafiyar da su nan kwanaki biyu da suka wuce akan shawaran da gwamnatin tarayya ta dauka ko Federal Executive Council ka bada da izini cewa mu je mu bada kungilan gyaran wata san nan fetur da ke Fatakwal ta kan kudi dala biliyan 1.5 shi tana sun yi furuci da yawa ka wasu suna cewa sun ta haifa da wasu suna cewa ni sama ba za a sai da wannan matasan ba ga gina wani sabo wasu suna cewa mi sama ba koma an je wanda suka kira wannan matasan ba rasu su su wannan aikin ba da dai sauransu dukkan su mun lura cewa rashin fahimta ne akan halin da ake ciki
game da batun gina sabon matatar mai a maimakon gyara da dala biliyan 1.5 Malam Mele Kyari ya ce
na farko bayyana ce an sai da wannan dukiyar hukuma domin idan ka tashi a ce yau za ka yi sabon rufin kamar wannan sai ka kashe dala biliyan 7 zuwa 10 ka muka kera rufin kamar wannan tunanin mutane shine irin wasu labarun da suka samu akan cewa akwai wata rufin da mai kama da wannan aka sai da ta dala biliyan 1 da bidan da biyu wannan kuskure ne domin wannan rifanin da ake magana na farko shekarun ta wajen 100 kuma na biyu wannan rifanin an rufa ta kan dalilan da yasa kuma ba za ta kyale ta ci gaba da aiki ba saboda wanda suka sai wannan rifanin ba wai rifanin kadai suka sai ba har da sauransu asara da suke ciki ko kuwa ba suka da sauransu so idan ba ta tauna aka yi aka duba da sulfi ba za a magane ya cinikin da aka yi ba ba mu samu shiga hurumin wannan kamfanin da suka sai da wannan rifanin amma mun san cewa namu rifanin kusan za a ci wannan karnin za a ci sabuwa ce domin na biyu rifanin da ke kauro shine babba da ke wurin mai sarrafa crude oil wato danye mai
kamfanin NPCD ya yi magana akan yin aiki tare da masu ruwa da tsaki kamar hukumar tabbatar da adalci a sha'anin hakar ma'adinai ta Neti kungiyar Pangasan kungiyoyin kwadago da dai sauransu wanda ba a saba yi ba a shekarun ba kamar yadda shugaba Mele ya bayyana
na biyu dole mutane su fahimta cewa tafiya ta canza kuma muna da wani tsarin da ya tabbatar cewa duk abin da muke yi muna la'akari da ra'ayin mutane muna la'akari da hukumar mutane akan wannan kamfanin da ke kamfanin nasu ne kuma menene hakkunsu sa abin da ake mai ake ci kuma fito da tsarin da zai tabbatar cewa an yi wa mutane adalci kuma an sa wannan kungilan ta hanyar da mun tabbatar cewa an bi duk ka'idar da ake bi kuma an samu a kasa farashin da bai wuce misali ba ko kuwa daidaitai da aikin da za a yi mana wanda aka yi da bambanci shi ne da muka samu wanda dama ba su da hurumin su shiga wannan harka kamar misali yan kwadoko da General Labor Congress kungiyar ma'aikata har da Trade Union Congress da kuma kungiyar ma'aikata da su na ma'aikata da suke ciki wannan kasan da kungiyoyin masu tabbatar cewa an yi wa kasa adalci an tabbatar abubuwan da ake kowa ya sani abin da ake ciki wanda ake kira shi naiti duk suna ciki wannan abu ne wanda ba a saba ana yin su ba kuma yin haka mun tabbatar cewa duk abin da ka fito da shi daidai ne kuma bai wuce misali ba.
Matatan mai daina daga cikin muhimman kadarorin gwamnati da ke kawo kudaden shiga idan suna aiki yadda ya kamata tare da taimaka wajen kawo man fetur kusa da masu bukata.
Kuma na uku da muka yi wannan abu bai kamata a dora da gwamnati ba muka ce bari mu jama mu ci bashi mai wannan gyaran sannan kowa ne banki ba su bada bashi idan ba su tabbatar cewa wannan inda suka sa kudin su na za ta fito ba kuma mun nemi wannan bashi wanda kusan biliyan 1 za a ba mu na bashi akan tsarin da idan refiner za ta yi aiki za mu bada wannan aikin wanda wani tsarin da wani company za mu nemi da mu da su da suka muka sanin mu ba NMPC ba su ta gudanar da wannan matasan man fetur kuma bayan gama gyaran daga riban da kamfanin nan za ta ci zaka abu ne wanda babu wani nauyi da za a daura hukuma ko kuwa ga kasa kuma abu ne wanda mun san idan aka bi wannan hanya za a samu dacewa
a cikin makon jiya ne majalisar zattaswar Najeriya ta amince da dala biliyan 1.5 don a yi gagarumin gyaran matatar man kasar da ke Fatakwal duk da cewa matatun mai hudu ne mallakin gwamnatin Najeriya kasa da ke fitar da danyen mai da kuma shigowa da tataccen mai don amfanin yan kasa Halima Abdurraouf murya Amurka daga Abuja Najeriya
to yanzu kuma lokaci ne da ya sani sha'awun malumfashi zai shigo mana da rahoton sa na musamman
a Najeriya gononin yankin arewa maso yamma sun dauki wani matsayi guda don yaki da ta'addanci wanda ya addabi yankin arewacin kasar Wannan matsayi da suka dauka yana zuwa ne a bayan tarurrukan da suka yi ta yi a Jeriya yan kwanakin nan don yadda lamarin ya yi kamariya ta kai ga satan ɗaliban makarantun kwana, wanda hakan ya sa ma wasu jihohin suka rufe makarantunsu. Na kuma zanta da gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, shugaban kwamitin tsaro na kungiyar gwamnonin Arewa, don samun karin bayani.
Rankin ɗi kun yi ta mitin wanda yake kuma ha ƙarshen makon nan kun yi, ban san matsayin da kuka ɗauka ba.
To, mun ɗauki wato matsaya akan abubuwa da ɗan dama. Kamar yadda aka sani, matsalar tsaro gabaki ɗaya tana addaba ƙasar nan. To, amma yanzu muna maganan jihohin Arewa. To, kuma a cikin jihohin Arewa abin ya kasu kashi-kashi. In muka dawo nan shi yamma ta Arewa maso yamma, muna fama da yan bindiga daɗi wato bandi yan ta'adda wanda suke kwashe dabbobi kuma suke kashe-kashen mutane da kwashe mutane da yi wa mata fyaɗe da kuma tsara hanya a batun aikin fashi da makami. To, wannan mun fahimci cewa akwai buƙatar mu yi wani abu na gaggawa domin maganin wannan matsaloli, kuma tunda an samu sababbin shugabanni na hukumomin tsaro wanda kuma sun zaga mun gaya musu abubuwan da ya kamata a yi da wa'anda mun ya kamata mu yi. To, muna ganin kahin damina ta kankama sosai a nan wajen, insha Allah za mu yi wani abu.
Rake ne game da matsayin da kuka ɗauka ɗin shi ne muke so.
To, Alhaji, sani magana tsaro ake yi. To, ina gaya maka matsayin da aka ɗauka, yadda kake saurare na haka duniya take, sa haka su ma 'yan ta'addar za su saurare mu. To, ni shi ce ga abin da za mu yi, kuma ai kaga na riga na ɓata al'amarin ba tsaron kenan. Mu dai bar ta haka, insha Allah za a ga abin da za a yi.
A wani labarin kuma, jihohin Katsina da ta Zamfara sun yi fama da iftila'i na gobara a kasuwanninsu da ke birnin Katsina da kuma Gusu. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda al'amarin ya shafa a nan birnin Katsina.
Ya suna kamala?
Sunana Abdulhadi Ibrahim Tayoyi Katsina.
To, kana da rumfa ne dama nan?
Ina da rumfa a nan cikin kasuwa.
Ya aka yi wannan watar ta sasu?
Da sanyin safe yau ƙarfe 8:30 ina gida, aka kira ni waya, aka ce mana ga wuta ta tashi a kasuwa. Da zuwa muka isa kasuwa gaba ɗaya ta ɗauki wuta. Kuma sai muka samu labarin mai shago ne mutum ɗaya. Ya zo shagon shi ya buɗe sai ya ga wuta kawai na ci, kuma bata hito ba. Wanda za a ga alamu ma akwai wuta a ciki. Sai yau ba yana ce ma jama'a wuta wuta. Kamun a ce kwabo sai dai a ga wuta ya sama ta lullube ko'ina da ko'ina. Shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga shi har yanzu kasuwa gaba ɗaya tana neman cinyewa gaba ɗaya. Wanda wannan al'amari sai dai mu ce ubangiji Allah ya maida wa jama'a alheri.
Ta daidai ina ne wajen gobara ta taso?
To, gobara ta fara daga nan kusa da masallacin babban kasuwa.
Eh, wajen bangaren?
Wajen bangaren wani babban shago da ake ce ma shagon Shamsuwa Boyi. Nan saboda area wurin lunguna ne kanana wanda mota ba za ta iya shiga ba a halin gaskiya. Daga nan wutan nan ta fara, kuma daga nan ne ta inda tahiya ta ce ko ina da ko ina.
Gwamna Aminu Bello Masari, wanda shi kanshi ya ziyarci kasuwa lokacin da ake kan aikin kashe gobarar, da ya koma ofishinsa na samu zantawa da shi.
Ranka ne akwai batun wannan iftila'i da ya faru da safiyar yau, ka je ka kewaya da ka gani wani mataki kake tunanin ɗauka?
To, farko dai idan wannan al'amari ya faru irin wannan, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a nan jihar dai ban ce wata jiha ba, mun taɓa ganin gobara ta kasuwa wadda ta yi yawan wadda mun gani yau da safe a nan kasuwar Katsina, da ɓannar da ta yi, da kayayyakin da suka ƙone, da inda ya ƙone ɗin. Duka abin ya samu, in aka maidawa Allah shi, to Allah sai ya kawo sauƙi. Sauƙin da aka samu da yake wannan abu ya faru ƙarfe 8 na safiya, kowa na waje. Inda wannan abin cikin dare ne, sai Allah kada ya san iyaka inda za ta tsaya. To, sai mu gode wa Allah da ya kawo ta a cikin lokacin ma da za a iya yin wani abu. Wato, ina cike da tausayi da baƙin ciki, musamman ga waɗanda suka asarar dukiyoyinsu da kuma hanyoyin samun abincinsu, hatta leburori da masu ɗaukar kaya da suke ayyuka a wurin, da mai zuwa ma kasuwar da su wani abu, kowa ya shafe su. Wannan tattalin arzikin jihar ne aka taɓa ba wani bangare a ciki. A halin yanzu mutane mu shugabanni na sashen gwamnati da 'yan kashe gobara na jiha da na gwamnatin tarayya suna ta kokarin tabbatar da cewa an kashe wutar gaba daya. To a lokacin ne za mu zo kuma mu ga shin yaya me ya faru, ya aka yi ta yi ai bannar ta kai haka, sannan mu san kuma matakan da za mu dauka na maganin akko irin wannan, kuma su wa'anda abin ya shafa mu ga ta ina ne gwamnati za ta shigo ta rage masu radadin abin da ya same su. Domin ita ala sawaki an ce ba wurki ciwo take buci, amma tana sa rai ya ji dadi. So insha Allah muna tare da su, kuma za mu ci gaba zama tare da su ta hanyar da za a taimaka ko da mafi karancin taimako ne, yadda harkokin rayuwarsu za su ci gaba. Kuma tunda mu musulmi ne, to a wallafawa Allah al'amarin, kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da fata Allah ya maida musu abin da ya fi abin da suka asara.
Jama'a Zamfara, inda wannan lamari ya auku a safiyar jiya Lahadi, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ya yi wa gwamna bayani a lokacin da ya ziyarci su.
Sanadiyar tashin wannan gobara misalin ƙarfe 4 na asuba, Allah da iko mai, akwai wani bayan Allah mai sayar da kifi irin wannan na kurji, to ya bar wuta binne. Sanadiyar wannan wutan nan ta tashi a shago ne kamin a Ankara zuwa ƙarfe 5:00. Allah da iko mai, ainihin dukiyar mutane da shagungunansu suka samu wannan ibtila'i na ƙonewa. A aƙalla shago 64 waɗanda yake da abun da a ciki da shagunan nan da baki dai su salwan. Muna fata Allah mai musu da alheri, kuma ba a roƙon mai girma gwamna Allah ya ja Allah ya taimaka mashi.
Nan take gwamna Bello Matawalan Muradin ya jajanta waɗanda abin ya shafa, tare da yi musu alƙawarin ba da agaji ga waɗanda abin na shafa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A gaskiya wannan ba alamun bakin ciki ba ne, wannan ibtila'i da Allah ya kawo, yadda Allah shi ya san manufa na kawo wannan ibtila'i. Mun san babban asara ce ga al'ummarmu, domin yanzu wani daga wannan abun shi ke nan ya durƙushe bai da abun. Saboda haka wannan ba ƙaramar asara ba ce wadda aka yi. Shi ya sa ni zo in ganin mu idanuna mu ga gudunmuwar da gwamnati za ta badawa, domin masu ɗan ƙarfin da suka jikkita su farfaɗo su samu abun. Gwamnati za ta sa kwamiti wanda yanzu haka nasa shekanoma ya zanciya mun na wannan kwamiti, za a tantance waɗanda wannan ibtila'i ya samu. Gwamnati za ta ba su gudunmuwa, kuma da zan sa shi ciyaman na ƙaramar hukumar mulki na Gusau ya zo da gaugawa a rusa wannan waje, a yi masa waje mai inganci da za a tantance mutanen nan. A faɗi gaskiya waɗanda abin ya shafa, kada wasu manya su hada ne ga wanda abin ya shafa bai samu komi ba. Daga Allah a ji tsoron Allah, wanda wannan ibtila'i ya same shi, don Allah da Annabi a ba shi dama ya samu abin da ya ci gaba da shi da iyali. Da haka wannan gwamnati zai fara aiki daga gobe, a gano ko su waye, gwamnati za ta ba su kuɗin gudunmuwa don su fara daga inda suka tsaya, insha Allah. Zai shigo nan da mota, za a rusa, za a yi wuri na zamani ba irin wannan.
Abin lura a nan shi ne cewa galibin motocin kwana-kwana, wato masu kashe gobara, ba sa kwana ballantana su wani da ruwa, sai dai a duk lokacin da gobara ta taso a lokacin suke tahiya neman ruwa, wanda hakan ke kawo jinkirin iso wasu don kashe wata gobara, wanda wani lokaci hatta kan yi banna mai yawa kafin su zo. Abin lura kenan. Sani Shaibu Malumfashi, Muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shaibu Malumfashi, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka, wato CAF, ta fitar da kasar Chadi daga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2021. hakan na nufin kasar ta Chadi wadda ke can kasan teburin rukunin A ba tare da wata alama ko damar samun gurbin gasar ba. Ba za ta buga sauran wasannin neman gurbi da suka rage mata da kasashen Namibia da Mali ba, inda aka baiwa kasashen biyu nasarar doke kasar ta Chadi da ci uku da nema kowannen su. Wannan matakin ya biyo ne bayan dakatar da hukumar kullon kafar Chadi da ma'aikatar wasanni da matasa ta kasar ta yi, wanda ya zabawa dokokin hukumomin kullon kafa da suka sha alwashin ladaftar da duk wani katsalandan na gwamnati ko siyasa ga hukumomin kasashe. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Gano Turo ya tabbatar da cewa captain din kungiyar Ahmed Musa ba zai buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika biyu da kasar za ta buga da kasashen Benin da Lesotho ba a wannan makon. To amma kuma ya ce dan wasan mai shekaru 28 zai kasance tare da 'yan wasan kasar a lokutan buga wasannin. Har kawo yanzu dai Ahmed Musa bai da kungiyar da yake taka leda tun sa'ar da ya bar kungiyar Al Nassr ta kasar Saudi Arabia a watan Oktoba shekarar da ta gabata. Haka kuma bai buga wata wasa ba tun a wasan da Najeriya ta yi kunnin doki da Saliyo da ci 4-4 a watan Nuwamban da ya gabata. Gayyatar da kocin ya yi wa Musa a wasannin ta janyo 'yan cece kuce. To amma Ro ya ce har yanzu Musa shine captain din kungiyar, don haka wajibi ne ya kasance tare da 'yan wasan ya kuma yi atisaye da su a duk lokacin da za su buga wasa. Najeriya ce ke jagorancin rukunin L na wasannin neman gurbi da maki 8, yayin da Benin take binta da maki 7, ita kuwa Lesotho ita ce ke kasan rukunin da maki 2 kacal. Kungiyar kwallon kafar Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus ta yi wa Xabi Alonso ta yin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasanta, to amma har yanzu ba a sami cimma matsaya ba. To sai dai wasu rahotannin na nuni da cewa watakila Alonso mai shekaru 39 zai maye gurbin mai horar da 'yan wasan Borussia Dortmund Marco Rose, wanda zai bar kungiyar a bazara mai zuwa. Wasu rahotannin kuma na cewa Alonso, wanda yanzu haka shi ne ke jagorancin matasan 'yan wasan kungiyar Real Sociedad, kan iya ci gaba da zaman sa a kungiyar ta hanyar karɓar aikin horar da manyan 'yan wasanta. A kasar Italiya kuma kungiyar kwallon kafar Juventus ta bayyana matsayarta akan shahararren dan wasanta Cristiano Ronaldo, inda ta ce dan wasan ba inda zai je. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta baza raɗe-raɗin cewa Ronaldo na shirin komawa tsohuwar kungiyarsa Real Madrid ta kasar Spain. To sai dai daraktan wasanni na kungiyar ta Juventus Fabio Paratici ya ce dan wasan dan kasar Portugal yana nan daram a kungiyar har bayan wannan kakar wasannin, ko bayan tsohuwar kungiyarsa Real Madrid. Haka ma an ta'allaka Ronaldo da ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau 5 da komawa kungiyar PSG ta kasar Faransa, wadda rahotanni suka bayyana cewa tana zawarcin sa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Gai da Nasanyin na da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaici.
To sarfilu a takaice. A yau Litinin kasar Saudi Arabia ta sanar da wani sabon shiri na tayin tsagaita wuta ga kungiyar 'yan tawayen Houthi ta Yemen a yakin da kasar ta shafe shekara da shekaru tana yi. Kana da amincewa da bude wani filin saukan jiragen sama a babban birnin kasar a wani yunkuri na bayan nan da masarautar Saudiyyar ke yi na kawo ƙarshen matsalolin jin kai mafi muni a duniya da ke faruwa a wannan kasar Larabawa da ta fi talauci. Matakin na Saudi Arabia na zuwa ne bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ƙara ƙaimi a hare-hare da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a yankunan haƙar mai na Saudi Arabia, lamarin da ke barazana haifar da tsadar makamashi a duniya yayin da ake fama da annobar coronavirus. Gwajin allurar rigakafin AstraZeneca da aka yi Amurka ya tabbatar da ingancinsa da kashi 79 cikin 100 wajen yaƙi da coronavirus, a cewar jami'ar Oxford ta Burtaniya wadda ta taka rawar gani wurin ƙirƙiro da rigakafin. Jami'ar ta Oxford ta faɗa a wata sanarwa a yau Litinin cewa rigakafin na AstraZeneca ba shi da illa, kana yana da inganci sosai, wanda wannan wani ƙari ne kan bayanin gwaji da aka gudanar a baya a Burtaniya da Brazil da kuma Afirka ta Kudu. A ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Brussels yau Litinin domin yin taruka a wannan mako da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ke cewa manufofin tarukan ne ƙarfafa dangantaka da ƙawayen Amurka da ƙungiyar NATO da yin haɗin gwiwa kan batutuwa kamar su sauyin yanayi da yaƙi da ta'addanci da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda yake na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim kuma daga nan birnin Washington DC nake cewa kwana lafiya. Assalamu alaikum.